¿No? De tus neurones. No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايا هكا يقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa. Ya ba mu dama yau 14 ga watan ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da 29 ga watan 6 2026 miladiya. Yau cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara muqaddimar wannan littafi al-jami' na al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya fi shahara da sunan at-tirmidhi. Bayan kammala karatunmu na bulughul maram a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Bilal ibn Rabah da ke Tula Cross unguwar Fadamar Mada a cikin garin Bauchi, cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara littafin al-jami' na al-imam at-tirmidhi. Allah madaukaki ya ji kansa da rahama. A buɗe wannan karatu namu, Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da halartar malaminmu al-sheikh Sha'ayau Yushau Ahmad Abu Zainab. Ya halarci wannan majalisi, ya so a ce ya halarci khatma da bulughul maram, amma sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokacin baya Najeriya, ya tafi Saudi Arabia. To la Allah biyan bashi ne, tunda bai zo rufe bulughul maram ba, bale ce to zai zo bude sunan na al-imam at-tirmidhi. Yadda Allah madaukaki ya kawo shi budewa wannan littafi na al-imam at-tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya nuna mana inda zai zo khatmar sunan at-tirmidhi. Ya samu rakiyar Malam Murtaba, limami ne na Juma'a a Federal Law Court, ɗaya daga cikin manya-manyan makusantan malam ɗin, cikin manya-manyan almajiransa, muƙarrabansa. Har yanzu akwai Malam Adam Usman, shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan muƙarraban malam ne. Akwai kuma babban yayana mai unguwa, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan muƙarrabai a majalisin na malam, duka sun yi masa rakiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Abinda zan fara magana su shi ne kasancewan wannan littafi na al-jami' ko sunan na al-imam at-tirmidhi yana da ɗan wato dan dawi a wajen yan kananan dalibai. Tunda nuskar da muka samu mafi sauki ita ce nuskar da aka ce naira 13,000. To naira 13,000 a wajen dan karamin dalibi wani zaka samu koyawa yake a Islamiya ana biyan sa 6,000 wani 10,000. Zai iya cirewa albashin wata guda ya ce wannan littafi da wahala ya iya cirewa ya siya. To ganin haka sai muka tallata wasu bayan Allah muka ce wanda Allah maɗaukake hore musu akwai bayan Allah da kuma suka amsa kiran suka taimaka a cikin wannan masallaci. Akwai wani bawan Allah da ya sayo nuska 10, nuska ɗaya ya ce a kai masa gidansa, nuska ɗaya ya ce a barta nuskar masallaci ne, nuska guda 8 kuma ya ce a nemi ɗaliban ilimi a basu. In Allah ya yarda za mu zabo ɗaliban da muka san cewa suna lazumtan karatu musamman karatun bulughul maram da muka kammala. Duk wanda yake aka yi lazumci karatun bulughul maram yana da afdaliya akwai wanda ba shi ba. Za a ga wasu ɗaliban ma ba su zo ba saboda suna tunanin ba su da littafi. Sannan ɗazun nan na sake magana wa ɗaya daga cikin ƴan uwa wato Alhaji Ahmad ɗan gidan Ahmad Mu'azu, shi ma ya turo kuɗin nuska guda 10 ya ce a saya a ba wa ƴan uwa. Kenan insha Allah muna da nuska 18 wanda in Allah ya yarda za mu raba wa ƴan uwa, kuma za mu raba ne gwargwadon yadda muka ga mutum yana lazumtan karatun bulughul maram da kuma wanda suke lazumtan dai wasu karatuttuka. Ba za mu raba haka kawai a masallaci ba, wani ma bai ita da baki ba la Allah sai bai koya karba saboda ya ga na kyauta ne. Wani lokaci wata shekara ina ga malam ya fi ni sanin wannan abin saboda a masaukin alhadai aka yi shi kuma shekara da shekaru na aiki a hukumar alhadai. Wani ɗalibi ya ba da littattafai kwalaye manya-manyan littattafai akan za a tafi masa da su Najeriya. Aka zo aka aje a kofar gidan alhadai a cikin kwalaye kafin a ɗauka a kai a loda su a jirgi. Alhadai suna dawowa daga masallaci suka ga kwalaye suka ce a wannan sabil ƙur'ani ne aka kawo sabil kawai aka fasa kwalaye. Sai ka ga mujalladi ne a hannun wancan, mujalladi na 10 an rasa ina yake mujalladi na 9 saboda su ƙur'ani suka ɗauka kawai sabil ne. In shi yasa dole za mu tantance mu ga waɗanda suke lazumtan karatu kuma suke da background ɗin da za su iya karatun sai mu ba su. Wannan ne na faɗa ne saboda in faranta wa ɗalibai rai na san wasu suna damuwa akan ya za su iya mallakar littafi ɗin insha Allah. Allah ya taimake mu. Mala Ali wa bakai ne na farko in Allah ya yarda. Allah ya mana albarka. Za mu ɗan yi tarjama ne ta al'imamu at-Tirmidhi kaɗan ba za mu yawaita ba, kuma shi ma karatun na aljami' insha Allah ba za mu wasa'a ba, za mu yi shi a taƙaice saboda na fahimci cewa sharhi da yawa akan a karatu yana riƙe karatu ne kawai amma fa'idar da ake riƙe ba ta da yawa. Za ka ga cewa in malami ya zauna ya minti 15 na sharhin hadisi abinda ɗaliban za su riƙe gaba ɗaya bai wuce da minti 2 ko minti 3, sauran shi kaɗai ya faɗi kayansa shi kaɗai ya tashi da kayansa. Saboda haka za mu taƙaita sharhi a cikin wannan littafi domin mu samu mu sauke shi da wuri in Allah ya yarda. Wannan littafi kamar yadda muka sani littafi ne na al'imamu Tirmidhi. Al-Imam at-Tirmidhi shahararren malamin nan na hadisi Al-Hafiz An-Naqib Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami at-Tirmidhi, haka malamin suke faɗan sunansa da nisbarsa. Asali Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ya shahara da kunyarsa da alkunyarsa Abu Isa, kuma kamar ka ce abin da ya fi so kenan saboda cikin littafinsa Al-Jami' ba za ka ji yana faɗan sunansa ba, ya ce Muhammad ibn Isa baya faɗa sai ce qala Abu Isa, wannan yake nuna ba abin da yake so kamar alkunyarsa Abu Isa at-Tirmidhi. Daga shi yasa inda za a faɗe shi za a ce Abu Isa at-Tirmidhi saboda alkunyarsa nan da yake yawan faɗanta ya nuna cewa yana so a kira shi wannan alkunya. Duk da cewa alkunya da Abu Isa malamai suna da sabani akan halaccinta, shin ya halatta mutum ya yi wa ya sa wa kansa alkunya da Abu Isa ko bi halatta ba. Wasu malamai suna ganin bai halatta ayi mutum alkunya da Abu Isa ba, saboda wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum ana ce masa Abu Isa, yace kai ne Abu Isa? Yace eh. Yace fa inna Isa la abalahu, yace ga sani fa Isa shi ba shi da baba. Annabi Isa dan bari mu yana da baba ne? Ba shi da baba. To wasu suka dauki wannan a matsayin hani. To sai da hadisin gaskiya hadisi ne mursali, bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Amma an samu riwaya ingantacciya daga Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, yayi wa mutum biyu tankiya, ɗaya ya masa gulara ɗaya ya masa tankiya, da ya ji ana ce masa Abu Isa. Ya ji ɗansa yayi masa yayi alkunya da Abu Isa, yasa yayi masa gulala, yace fa inna Isa la abalahu, yace ai annabi Isa ba shi da baba, dan me za ka yi alkunya da Abu Isa? Sannan ya ji Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, yana alkunya da Abu Isa, shi ma ya masa tsawa, yace dan me za ka yi alkunya da Abu Isa? Sai dai Abu Ghira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala ya bashi amsa, yace ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji ana gaya masa Abu Isa kuma bai hana ba. Da wannan sai yake nuna cewa ya halatta a ce wa mutum Abu Isa, amma dai shi Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana ganin shi yana ganin karahiyya ne. Suka ce yana ganin kaman karahiyya, kaman bai dace ba. Wata riwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce inna Isa la abalahu, suka ce in har da zai inganta ma to zai zama ababin mizahi ne, manzo Allah yake yi, ba wai hani manzo Allah yayi ba. Da yace kai ne Abu Isa, sai ce to Isa bai da baba. Kaga wannan kamar yafi kama da mizahi, wasa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, don manzo Allah yana mizahi, yana yin wasa na magana. Sai dai la yaqulu illa khairan illa haqqan, annahu baya ko mizahi zai, ko wasa zai da dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin mizahi, sai abin da yake gaskiya ne. Duk abin da annabi zai faɗa gaskiya ne, ko tawa ko na wasa ne. To mazaman da suka ɗauki hadisin ya inganta, suka ce mizahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Kamar yadda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina so ka bani abin hawa, ka bani abin hawa da zan tafi da shi yaƙi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce za mu baka waladun naqa. Waladun naqa, yawanci idan an ce waladun naqa ana nufin ɗan ƙarami. Kamar ka ce ne zan baka ɗan saniya, in ka ce ɗan saniya da Allah mai za a ɗauka? Ɗan ƙarami za a ɗauka, an gane ko? Za ka ɗauka ɗan ƙarami ne. Amma manzo Allah mizahi yake yi, sai ya ce yaya zan yi in hau ɗan saniya kuma? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk girman bijimi, ai saniya ce ta haife shi, ai ɗanta ne. Ko mun girman bijimi ɗan waye? Ɗan saniya ne. Kaga wannan mizahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ce to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mizahi da inna Isa la abalahu. Da haka ya halatta ai kunya alkunya da Abu Isa. An haifi al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah a shekara ta 209, shine abin da ya shahara a wajen malamai, shekara ta 209. Wannan kuwa ga wanda ya san tarihin ilimin addinin musulunci zai san cewa wannan lokaci shigan karni na uku, a wannan lokacin ne duk duniyar ilimi ta baje, wato ilimi ya bazu a duniya, domin ashabul kutubus sitta din nan duka a lokacin suka rayu, da ma wasu waɗanda ba su ba. Ma'ana da duniyar wato yaɗuwar ilimin addinin musulunci babu kamar wannan lokacin dama. To lokacin aka haifi Abu Isa at-Tirmidhi. An haifi Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah a wani ƙauye da ake ce da shi Bugu, ana ce da shi Bugu, a kusa da Tirmidh. Ba a Tirmidh din aka haife shi ba, a wani ƙauye ne Bugu kusa da Tirmidh. Amma saboda shi Tirmidh din ya fi shahara, to sai ake danganta shi zuwa ga Tirmidhi garin, saboda la'alla wancan garin bai shahara ba, ƙauye ne. An fahimta ko? Za a ga mutum ai a wani gari yake a Bauchi State, amma in ya je wani wuri sai ya ce shi dan ina ne? Sai ce dan Bauchi, saboda Allah garin nasu ba a san shi ba in ya fada. Dan haka sai ya ce sai ya fadi wannan garin nasu. An gane ko? Dan haka shi yasa ake danganta shi zuwa ga shi wannan gari Tirmidhi nisbar sa ake cewa Tirmidhi tana koma zuwa ga wannan garin ne malamai suna magana akan yadda ake fadan Tirmidhi ne suna fadan fiska uku wasu suka ce ana cewa At-Tirmidhi ne da kasar da kasar sin wasu suka ce ana cewa At-Tirmidhi ne bi fathi ta wasu suka ce ana cewa At-Tirmidhi bi dhammi ta duk sun fada wannan yana komawa zuwa ga wani lokaci zaka ga gari guda ɗaya ne amma yadda ake fadan sa ya sha bamban gari ne guda ɗaya amma sai ka ga wannan yana fadan kaza wannan yana fadan kaza wannan yana fadan abin da ya fi shahara dai shine Tirmidhi amma ana cewa Tirmidhi ana cewa kuma Tirmidhi in ka tuna a kwakwalwanka zaka yi tuna wani gari da ka sani wanda zaka ji ana fadan su da suna da suna da suna biyu yanzu ko Makka zaka ga Allah malaukakin sarki da yayi sai ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata kaga ana cewa bakka kuma ana cewa me makka kaga kuma duk gari ɗaya ne ko anan yanzu misali in ka tuno kamar Port Harcourt ina tana cewa ina mamaki da sai in ga in za a fara yin shi a ce Port Harcourt amma an rubuta sai a ce me Port Harcourt kaga ni Port Harcourt ake rubutawa amma in za a fara yin shi a ce me Port Harcourt wasu kuma su ce me Port Harcourt amma kaga a rubutu kuma yawanci potis kuma ake rubutawa to wani lokaci da ma gari yana samun haka to shi yasa shi ma wannan gari yasa yake da ake fada masa haka amma suka ce abin da ya fi shahara a wajen su mutanen garin At-Tirmidhi suke cewa ba At-Tirmidhi ko At-Tirmidhi ba malaman da suka shahara da At-Tirmidhi guda uku ne na farko daga cikin su Abul Hasan At-Tirmidhi wanda ake ce masa At-Tirmidhi al-Kabir wanda shi malamin al-Imam At-Tirmidhi Abu Isa ne malamin sai Imam al-Bukhari ne an gane ko malamin sai Ibn Khuzaimah ne yana riwaya daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal kai tsaye wannan ana ce da shi At-Tirmidhi al-Kabir in ka ji a ce At-Tirmidhi al-Kabir to ba wannan Abu Isa At-Tirmidhi ake nufi ba wancan At-Tirmidhi din malamin wannan Tirmidhi ne amma shi ma daga wannan garin yake sannan akwai Hakim At-Tirmidhi wanda shi kuma kasa yake da su wani malami ne mai harkar tasawuf da yawa wani lokaci ma'abuta son zuciya da bid'a sai su nakalto magana daga gare shi Al-Hakim At-Tirmidhi sai su ce rawahu At-Tirmidhi sai su shiru in ka ji sai ka dauka cewa Abu Isa At-Tirmidhi ne sai ka je ka ta shan wahala a cikin sunan At-Tirmidhi ba za ka samu ba a can littafin sa An-Nawadir wal Usul wani littafi da yake hatsin bara akwai na ci akwai na zubarwa a can ya faɗa akwai tarukuce da yawa a cikin littafin to sai su ɗauko littafi karatu daga can amma sai su ce maka ai al-Imam At-Tirmidhi ya fitar da shi in ka zo sai ka ɗauka cewa suna nufin Abu Isa At-Tirmidhi ne ashe suna nufin Hakim At-Tirmidhi wanda ake cire shi Abu Abdullahi At-Tirmidhi al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi a inda aka haife shi a wannan ƙauye a nan ya tashi kuma ya tashi gidan ilimi da aka tun yana ƙarami ya yi takar ya fara karatu amma sai dai ya yi tafiye-tafiye da yawa shi wannan Tirmidhi din ko Tirmidhi din garin yana ƙarshen shi yana ƙasar Uzbekistan ne a yanzu a wancan lokacin ya yi tafiye-tafiye ya je Khurasan ya je Iraki ya je Hijaz ya je garuruwa da yawa amma dai akwai garuruwan da a wancan lokacin sun shahara da ilimi amma riwaya ta nuna cewa shi bai je ba kamar yankin Sham an ce Imam At-Tirmidhi rahimahullah bai taba zuwa can ba in kaga yayi riwaya daga mutanen garin to yana riwaya ne da wasita da wasu malaman da su suka je amma shi bai je wannan yankin ba al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah kamar sauran malamai ya yi karatu a wajen malamai da yawa domin kana so ka samu ilimi dole ce ka yi malamai da yawa gwargwadon yadda ka yi malamai da yawa gwargwadon za ka samu ilimi don kowane malami akwai fannin da ya kware kowane malami akwai abin da ya iya abinda wancan ya iya ba lalle ne zama wannan shi ya iya ba abinda wancan ya kware ba lalle ne zama wannan ya kware ba kuskuren da wancan ya fada ba lalle ne wannan ya fada ba to yana daga cikin abin da yake sa ake yawan malamai Al-Imam At-Tirmidhi ya yi malamai ɗaruruwa da yawa daga cikin su waɗanda suka shahara akwai Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari mai littafin al-Jami'u as-Sahih malamin al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi ne kuma yana daga cikin malaman da suka fi tasiri da shi. Al-Imamu Abu Isa At-Tirmidhi kace bai tasirantu da wani malami kamar yadda ya tasu da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ba. Yana yawan ruwaito hadisi daga wajensa, kuma yana yawan ruwaito magana akan hadisi daga wajensa. Duk inda ka ji Al-Imam At-Tirmidhi yace sa'altu Muhammadan an hadha al-hadith, na tambayi Muhammad akan wannan hadisin, yana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. In ka ji yace qala Muhammad, idan Muhammad yace yana nufin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, malamin sa ne wanda ya tafirantu da shi matukar tafirantuwa, ya samu ilmi ilal da yawa a wajen Al-Imam al-Bukhari. Haka nan daga cikin malaman sa akwai Muslim ibn al-Hajjaj, shi ma sahibu sahih, shi ma malamin Al-Imam at-Tirmidhi ne, duk da cewa a cikin littafin sa al-Jami'u bai ruwaito hadisi daga Al-Imam Muslim ba ko daya. Haka nan daga cikin malaman sa akwai Abu Dawud as-Sijistani, wanda yake da littafin sunan Abi Dawud, shi ma malamin sa ne, amma dai shi ma bai ruwaito hadisin sa a cikin al-Jami'u ba ko as-Sunan. Daga cikin malaman sa akwai Qutaybatun Sa'id, Ladi ibn Hujr, Ishaq ibn Rahawiya, da Muhammad ibn Bashar, da Hannad ibn Sari, waɗannan duka malaman Imam al-Bukhari ne. Abin da zai nuna maka cewa duk da cewa ɗalibin Imam al-Bukhari ne, amma sun haɗa malamai da yawa. Duk waɗannan malaman Imam al-Bukhari ne. Qutaybatun Sa'id malamin Imam al-Bukhari ne, Ali ibn Hujr malamin Bukhari ne, Ishaq ibn Rahawiya malamin Bukhari ne, Muhammad ibn Bashar malamin Bukhari ne, haka Hannad shi ma malamin Bukhari ne. Wannan yake nuna wato tabakar su kusan daya da Al-Imam al-Bukhari, amma yayi karatu mai yawa a wajen Al-Imam al-Bukhari. Duk da cewa Al-Imam al-Bukhari din shi abin da yake fada, duk da yafi kamala tawadu, amma abin da yake cewa Abu Al-Imam at-Tirmidhi yace man tafa'atu bika akthar min man tafa'ata bi, abinda na amfana da shi a wajenka yafi abin da ka samu na amfani a wajena. Haka Al-Imam al-Bukhari yake ga Al-Imam at-Tirmidhi. Amma da yawa malamai sun dauki wannan a matsayin tawadu ne, wannan ya nuna maka cewa tabakar su guda daya. Shi yasa suke cewa shi karatu in kana so ka same shi, to sai ka dauka a wajen wanda yake sama da kai, ka dauka a wajen sa'anka, kuma ka dauka a wajen na ƙasa da kai, sai ka yi haka kafin ka samu karatu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, Al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga wajensa da yawa, malamai suka ce sama da riwaya 100 daga Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Amma kamar yadda muka faɗa, kamar Imam Muslim, Abu Dawud, duk malaman sa ne, amma bai riwaya daga wajensu ba. Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ana buga misali da shi wajen hadda kunya da Allah madaukake hore masa. Malam duk mutumin da ya zo a wannan zamanin har ka ji an faɗe shi a harkar ilimi, to wallahi ba na wasa bane. Duk wanda ka ji a wannan zamanin dai har ya yi fice akan ilimi, kowane ɓangare ne a ƙarni na ukun nan, in dai ka ji shi an faɗe shi akan wani fage na ilimi, to wannan ba kan wallasa bane. Da haka Imam at-Tirmidhi yana daga cikin wanda ake kirga su a matsayin wato masu zakakuranci, masu kunya a wannan zamanin. Ya ishe ka kawai abinda Imam al-Bukhari din ya faɗa, cewa abinda na amfana da shi a wajenka yafi abinda ka amfana da ni. Wannan kawai ya nuna maka zakakuranci da ƙwaƙwalwa irin Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Daga cikin abinda suke kawo wani kissarsa wajen kunyarsa, ya ruwaita hadisin wani malami ba daga wajensa ba kai tsaye. To sai ya haɗu da malamin, yanzu sai yana so ya ruwaito a wajensa kai tsaye domin ya samu ulu sanad, isnadin sai ya ƙara ɗaukaka, domin isnadin sai yana ɗaukaka gwargwadon yadda ka samu kusaci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Da idan malaminka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai malami biyar, yanzu in ka samu wanda in ka ɗauka a wajensa malami hudu ne, to sauri kake ka koya a wajensa, saboda isnadinka ya ƙara ɗaukaka. Yanzu tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne kadai. Haka in ka samu mai uku ulugu sanad, ka san hadisi ka karɓe shi a wajen malami goma, amma in ka ji shi a wani gari a wajen wani malami wanda in ka karɓa a wajensa sai zama tsakaninka da manzon Allah bai wuce mutum biyu ko uku, to sauri kake gaje ka karɓe shi, saboda ka ƙara samun ulugu sanad. An fahimta ko? Shi yasa za ka ga har malamai girgawa suke su ga wane ne yafi ulul sanad a cikin malamai masu yanzu shi al-Imamu Tirmidhi suka ce filafiyat ɗinsa guda ɗaya ne ma'ana hadisin da aka samu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku guda ɗaya ne a cikin jami'i gaba ɗaya amma al-Imamu al-Bukhari yana da guda 22 wanda tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kadai daga malaminsa sai ka samu tabi'i sai ka samu sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-Imamu Tirmidhi hadisi ɗaya ne hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya ruwato shi a cikin wannan aljami' din tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin tsakaninsa mutum uku ne kwata-kwata amma al-Imamu Bukhari yana da guda 22 al-Imamu Muslim suka ce bai da kodai suka ce to saboda ulul sanad wato yadda suke son su samu daukakar isnadi da ya hada da malamin sai ya ce bari ya dauko hadisan da ya ruwaya da aka ruwaya daga wajensa dan ya ruwaya daga wajensa kai tsaye ya je ya dauko jakarsa a cikin jakar ya ga takaddunsa a ciki ya dauka cewa takaddun da suke cikin nan takaddun hadisan wannan malamin ne da aka yi tafi da jakarsa sai da ya je gaban malami bai fara karanto hadisi yana budewa kawai sai ga ashe takaddu ne ba rubutu kuma dai kai ne ka rubuta hudubarka eh kana sauri ka dauka ka sa aljihu ashe ɗaya da ka yage wanda ba mai rubutun ba ka dauka sai da ka hawo mumbari za ka fara karanta hudu ba kana zaruwa sai ka fara takarda kaga lokacin sai dai kwanyarka kawai ta fita da shi an gane ku to haka al-Imamu Tirmidhi zai sami sai dai zaro takaddu kawai sai ya gaba ya ba komai babu komai a ciki kawai sai ka makaranta sai ka makaranta hadisan naka malamin ya leko sai ya ga alamar ba komai a cikin takardar shi kai karkare na mu hankali mana na ga takardar da ka ba komai sai ya ce ga abin da ya faru wallahi na dauko takardun na dauka cewa takardun da suke dauka da hadisan ka ne sai da na dauko fito da su sai na ga shi ba komai sai na fara karantawa da kada amma na haddace su yace duk ka haddace sai ci kana haddace duka yace duk karanto musu kuma duk karanta su daidai ka san akwai bambanci tsakanin abin da ka shirya zaka karanta da ka da kuma abin da baka shirya ba yanzu malamin da yazo zai yi huduba in yayi shirin dama zai yi hudubar sadaka ne to zai iya yi dan dama ya tsara abin da zai yi a kwakwalwarsa ya tsara komai amma wanda ya rubuta a takarda fa shi yanzu fanko ne bai shirya komai ba da ya zo babu takardar to shikenan magana ta gane sai dai dabara kuma in yana da ilimi a lokacin to zai iya tahdirin wani abin da zai yi ko wancan abin ko kuma wani abu daban in ko babu to da an samu matsala an sa wani bawan Allah ya jawo ya karanta hudubar liman bai zo ba aka duba ba na'ibi kawai sai aka ce mallam ai kai ne nan mai ilimi hau bai taba yin huduba ba a takaice ma dai ba shi da larabcin da zai yin huduba amma sai Allah ya masa basira ka san basira da kake ganin ta ka roki Allah ya baka ita za ka fitar da kai a matsala daiwa wallahi yana tashi kafin ya je kawai sai dauko Qur'ani bare kuwa sai ya hawo mumbari kawai ya bude suratul qaf dama yaji an ce manzo Allah yana yawan karanta suratul qaf a hudu bansa kawai qaf wal qur'an al majid kawai ya karanto ayoyi a qaf kawai sai ya zauna sai ya tashi kawai ya ci gaba ya kawo wasu ayoyi ba kawai ya ce ini ji gara magana ta ba hudu ba ta yi ba hudu ba ta yi kaga hudu ba ta yi to wannan yana daga cikin abin da ake faɗa akan al-Imamu Tirmidhi wajen karfin haddasa da yake da ita haka nan kuma kamar yadda muka sani yana daga cikin abin da ke nuna ilimin malami waɗanda suka karatu a wajensa idan kaga cewa waɗanda suka karatu a wajensa su ma manyan malamai ne wannan yana nuna cewa babban malami ne dan haka akwai manyan malamai waɗanda suka karatu a wajen al-Imamu Tirmidhi daga cikinsu akwai Abu al-Abbas Muhammad ibn Ahmad al-Mahbubi wanda yana daga cikin marwaitan al-Jami'u da al-Imamu Tirmidhi yana daga cikin waɗanda aka samu wannan littafin a wajensa sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi haka nan akwai Abubakar Ahmad ibn Isma'il al-Sarmaqandi da wasu daga cikin malamai idan a tarjamar malami suna fadan aqidarsa domin ka san ya yake in ka shiga littafin ka san me zaka dauka idan an ce maka ash'ariyun ne ba ash'are ne to ka san zaka hadu da tawili dama zaka shirya dan zaka hadu da tawili ka san ina zaka fita in aka ce fihi tashayyu akwai dan shi'anci a wajen sa to zaka san ya zaka mu'amalance shi in yazo magana akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko da makamancin wannan to al-imam at-tirmidhi rahimahullah idan sun zo magana akan sa aqida suka ce imaman min a'immati ahli sunnati wal jamaa shi akan aqidar ahli sunna wal jamaa to jagora ne ba mabiyi bane shi abun bi ne yana kan aqidar salaf ittiba'ul kitabi was sunna riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gabatar da su akan kowane abu an gane ku ya ishe kai nuna maka aqidar ta gangariya abin da ya kunsa a cikin littafin sa a cikin kitabul iman da kitabul fitan in ka shiga za ka ga yanda yake baje kolin aqidar aqira gangariya ta ahlus sunna yanda yake isbatu sifat tabbatar da sifofin Allah subhanahu wataala ba tare da ya kore su ko ya musu tawili ko ya musu abin nan ko ya kore su ko ya harrafa su ko ya musu tawili ko ya takyifi ko ya tamfili ba kuma yana kafa hujja da sahabban maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai abinda zai nuna maka cewa yana fahimtar alqur'ani da sunna akan fahimtar wadanda suka gabace shi malamai suna tattaunawa akan al-imam at-tirmidhi shin ana danganta shi zuwa ga wata mazhaba daga cikin mazhabobin malaman fiqh ko ba a danganta shi ka san malaman fiqh mazhaban habobin fiqh wani lokacin suna jaye-jaye idan an ga wani zaga kurin malami kowa so yake ce na sani ai in kaga ana so mutum ana so a danganta shi kowa yana so ya danganta shi da kansa to na kirki ne in ba na kirki bane ai kore shaki ta ce dangin ku ne ma sai ka shu in dai ba za ka iya ƙarya ba ma ka ce ba dangin ku bane to karshen sai dai ka shu a ce an ce wani dangin ku ne ko sai ka shu ba ka bada amsa ba amma in na kirki ne ba sai ka faɗa ba ba sai an tambaye ka ba za ka ce ai wani dangin mu ne wani lokacin ma dangin ma sai ka yi bayani to go kafin a gano amma saboda mutumin kirki ne zaka yi kokari ka zama na cewa ka danganta kanka zuwa gare shi to shi yasa wasu malamai suna cewa ba Shafi'i ne wasu ƴan Shafi'iyya suna cewa ba Shafi'i ne an gane ku wasu ƴan Hanabila suna cewa ba Hanbali ne haka ake wasu su ce ba Hanbali wasu ce ba Shafi'i amma in kai ta hakiki ka dubi al-Imam at-Tirmidhi za ka gane kawai mujtahidi ne baya ta kalilanci da wata mazhaba daga cikin mazahibul arba'a din nan shi dai babu wata mazhaba da aka assasa da sunan sa mai da zaci ash-shafi'iyya a ci at-tirmidhiyya babu amma shi mujtahidi ne mutlaqi ya ishe ka abin da yake baje koli na banganun magabata idan ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi mazhabobin malaman fiqh yace wani ya tafi akan kaza wani ya tafi akan kaza sai kuma shi ya faɗa abin da ya tafi akai an gane ku abin da ke nuna maka kenan shi baya ta kalidanci da kowace mazhaba daga cikin mazhabobi guda hudun nan kar ka ce to ni ma bazan yi ta kalidanci da mazhabar ba ai karo da karo suka ce sai rago waye ne al-imam at-tirmidhi tukuna kai kuma waye kai kafin ka ce ba za ka yi riko da mazhaba ba idan har sai ulul taymiya ibn al-qayyim sabin ba su malam usaimi duk za su ce maka suna da mazhaba to kai ya za a ce baka da mazhaba ko zai yiwu dole kana da wata mazhaba da kake riko da ita an fahimta ko mazhaba makaranta ce ba wani abu bane makaranta ce malamai sun yabi al-imam at-tirmidhi rahimahullah domin yana daga cikin abin da ake gane da gartar malami irin yabon da aka samu magabatansa ko waɗanda suka rayu da shi ko waɗanda suka biyo bayan sa suka yi akan sa kuma waɗanda suka yabo akan nasa suwaye su domin malami shi ya san malami an gane ko in malami ya ce wani malami ne to malamin ne amma dan mutanen cikin gari kawai wani ya ce wani malami ne ai ka ga ba wani bane haka ne wasu sun zauna suna ta musu wata shekara tan wai ana musu ne tsakanin wai Sheikh Ja'far Muhammad Adam dan malam da Sheikh Muhammad Awwal Albani zare wa yafi ilimi wa'annan suna cewa wani yafi wani da ce kuwa wani yace to ai wa'annan ba ku ne ba ahalin abun bane
ai ba ku ne za ku isar da cewa ba, kamar mai kuɗi ne a gari shi yake sanin masu kuɗi. An gane ku? In mai kuɗi ne na gaske to sai gane, in an ce wani mai kuɗi ne zai ce eh da gaske ne. An kai wani hamshakin mai kuɗi a garin su ba kamar sa, sai aka gashi wajen Alhaji Amin dan tata, Allah ya ji kansa da rahama, aka yi masa hanya ya je wajen Alhaji Amin dan tata. Kaga tunda aka ce aka yi masa hanya ka san cewa daga nan ba ka gane yau, aka je aka gabatar da shi aka ce wani shine wani wani, yace oh shine nake dan gari yan gidajen mansa din dan dai dai haka. Shi kuma yana gani a garin su baka bashi, sai kaga cewa mai kudin garin ku kana ganin cewa duk duniya ba mai kudi kamar shi, sai ga ya rike wani mai kudi takalmi, ka san cewa ba sa ansa bane ko? To ana gane cewa wani malami ne da idan yabon da malaman su suka yi masa, malamai suka yi masa. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yayi masa yabo a lokacin da zai tarjuma, sai ya ce Al-Imam Al-Hafiz Sahibul Jami, Al-Imam Al-Hafiz, in ka san wai Az-Zahabi shi kuma yake masa Al-Imam, yake masa Al-Hafiz Jami Sahibul Jami, ai sai nuna maka cewa wai Al-Imam Al-Tirmidhi. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yake adu ahadul a'immati alladhina yuqtada bihi, dai daga cikin manyan jagororin da ake koyi da su, kai kyale waɗannan wa'ina idan na baya ne, dauko maganar al-Imam al-Bukhari ta baya da yake man tafatu bika aksara min man tafata bi, abinda na amfana da shi a wajenka yafi kai abinda ka samu na amfani a wajena. Wannan ibarar kawai ta isa ta nuna maka wani da al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Littafin al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah kamar yadda muka faɗa ana ce da shi al-Jami', ana ce da shi kuma as-Sunan, wasu malamai su ce al-Jami', wasu kuma su ce as-Sunan. Ya fi kama da asalin sunansa a ce masa al-Jami', saboda an ce littafi al-Jami' shi ne wanda ya tattara dukkan funun, dukkan wasu abwab na addini, duk wani abwabud din da abwabul ilm duk ya tattara, to irin wannan littafin shi ake cewa shi al-Jami', kamar al-Jami' sahih na Imam al-Bukhari, zaka samu akan maganar aqida, zaka samu ahkam hukunce na shari'a, zaka samu al-buyu, zaka samu al-jihad, zaka samu at-tarikh wa siyar, zaka samu al-fitan, zaka samu at-tafsir, haka dai kowanne babi zaka ga, kowanne bangare na addini, kowanne bangare na ilimi zaka ga cewa akwai kitab ko bab da ya akan wannan, to wannan shi ake cewa al-Jami'. Amma kaga as-sunan ai shi littafi ne da ya takaita kan hadith al-ahkam, in an ce sunan to babu a ciki, babu kitabul aqida ciki, babu abwabul aqida, ba za a kawo abwabul fitan ba, ba za a kawo abwabul tafsir ba, ba za a kawo ba. To shi yasa kuka ce al-Jami' yafi dacewa da shi akan me? Akan as-sunan. Amma kuma abin mamaki yafi shahara da sunan na al-Imam al-Tirmidhi, amma dai Jami' ne, kamar sunan Abi Dawud kaga sunan ne, sunan Nasa'i kaga sunan ne, sunan Ibn Majah kaga sunan ne, shi ma ba al-Jami' bane, har ma yafi cancanta da a ce masa al-Jami' fiye da Sahih Muslim, saboda Sahih Muslim babu kitabut tafsir a ciki, babu kitabut tafsir, kaga babi ne mai girman gaske, amma babu a cikin Sahih Muslim. Sabanin sunan na al-Imam al-Tirmidhi ko al-Jami' al-Tirmidhi akwai kitabut tafsir. Dan haka ya fi dacewa da shi al-Jami' akan a ce da shi as-Sunan. Littafin al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah yana da wata miza wanda hatta littafin Imam al-Bukhari da littafin Imam Muslim ba su da shi. Shi yasa wasu malamai suka faɗa kai tsaye suka ce littafin al-Imam al-Tirmidhi ya fi fa'ida akan littafin Bukhari da Muslim. Haka wasu malamai suka faɗa. Wasu suka ce abin da yasa muka ce ya fi fa'ida saboda fa'idar da take cikin Sahihul Bukhari sai zakakuri ne zai ganowa. Al-Imam al-Bukhari tarjumarsa kadai in yayi na babi sai ka kasa gane me yake nufi, kai ta shan wahala ka gane me alakar wannan babin da hadisin da aka kawo a karkashin sa, sai ka ga sunan babin yayi gabar hadisin yayi yamma, haka zaka gari kai sai zakakuri da manyan malamai su suke ganewa, yace amma jami'in al-Imam Tirmidhi karamin dalibin ilimi ma zai samu fa'ida sa dauri daga suka ce yafi fa'ida akan a littafin al-Imam Bukhari ba wai ya kashi inganci ba sannan daga cikin miza ta littafin al-Imam Tirmidhi shi littafin sa ba irin na al-Imam Bukhari bane da yace zai ta'allaka ko zai takaita akan ingantaccen hadisi kare a'a yana kawo hadisi sahihi yana kawo hadisi hasan kuma yana kawo hadisi da'ifi sai dai bayanin da yake yi akan raunin hadisi idan ya kawo hadisi mai rauni to zai bayanin sa da guya ka samu kadan ne zaka samu hadisi a cikin al-Jami'u Tirmidhi face in yazo karshen hadisin sai fa dokuncin hadisi yace hadha hadithu sahih ko hadha hadithu hasan ko hadha hadithu kaza ne ko fulanun du'ifa fil hadith sai ya rauna hadisin da wani da haka zai bai kawo hadisi a babi ya kakkasa maka su babi gurgudan abwabul ilmi sannan ya kawo mazahibul fuqaha manhabar wane kaza wanda ba za ka samu sahih bukhari ba ba za ka samu sahih muslim ba ba za ka samu sunan abi daud ba amma zai maka wannan sannan zai maka hukunci akan hadisi sannan idan akwai mazajin hadisin da suke da illa zai bayyana maka wane an rauna nashi wane akwai magana akan sa sai maka bayani sannan zai gaya maka hadisin nan sahabban da suka ruwaito hadisin bayan wannan sahabin sai ce fil babi ana abi hurairata wa aishata wa ibn mas'ud wa kaza sai ka maka wannan kaga duk shawahid ne duk wannan yana cikin fa'idodin da ake samu a cikin sunan Tirmidhi wanda ba a samu a cikin sahih al-Bukhari ko sahih Muslim sannan yana daga cikin mizan sa har yanzu idan ya kawo maka hadisi kuma akwai wato malamai sun tafi akan aiki da wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni sai ya kawo maka maganar raunin sa sai ya ce wal amalu ala hadha al hadisi inda ahli al-ilm yace amma malamai da wannan hadisin suka aiki duk da cewa yana da rauni amma sai ya ce wal amalu alayhi amma malamai sun yi aiki da wannan hadisin abinda zai nuna maka raunin sa wato ba mai yawa bane ko da yana da rauni ina ganin idan mun yi famunci ko yana da sauran famunci a shirin ya kamata ku tsayar da ni na to kaga abin da ya saura mana mun dan kadan ne kuma kun ga muna da malamin mu da yazo wanda dole ne zai mana jawabai na karfafa gwiwa insha Allah tabaraka taala to abin da zamu tafi zuwa gare shi al-Imam Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana da wasu littattafai bayan wannan al-Jami' din wadanda suka shahara daga ciki akwai ash-Shama'il al-Muhammadiyya shekarun bayan mun karanta shi a masallacin Babadori a karatun mu na sallar asubahi yana da al-Ilal guda biyu akwai al-Ilal al-Kabir akwai kuma al-Ilal al-Saghir wanda shine zama mulhaq a ƙarshen jami'insa wannan littafi da zamu karanta a ƙarshensa akwai mulhaqinsa na al-ilal sai na da al-asma' wal-kuna yana da kitabun zuhdi yana da tasmiyatu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi al-Imam Tirmidhi a sunan ko jami' na al-Imam Tirmidhi malamai sun sha bamban wajen wai a ina za a aje shi a jerin waɗannan littattafan guda shida sahih al-Bukhari sahih muslim sunan abi daud sannan sunan an-nasa'i sannan ibnu maja guda biyar ko da kuma shi al-jami'u na al-imam at-tirmidhi wai a wani daraja za a bar shi wasu daga cikin malamai sukan sa sahih al-Bukhari sannan sahih muslim sunan abi daud sunan an-nasa'i sannan su ce al-jami'u na al-imam at-tirmidhi sai zama shine na nawa na biyar sannan a kawo sunan ibnu maja waɗanda suka bi wannan tsarin sun bi littattafan ne a wajen ingancin hadisan da suke ciki kaga al-Jami'u sahih na Imam al-Bukhari ingantattun hadisai ne haka sahih Muslim ingantattun hadisai ne a ciki sunan Abi Dawud akwai hadisai waɗanda suke masu rauni amma ƴan kada haka sunan an-nasa'i raunanan hadisan da suke cikin ba su kai wanda suke cikin jami'ut tirmidhi ba duk da fushi yayi bayani amma in ya kawo hadisi mai rauni zai fada to amma dai yana nan a cikin ai to waɗanda suka gabatar da sunan an-nasa'i akan sunan tirmidhi sun kalli wannan ne raunanan hadisan da suke cikin al-jami' na al-imam tirmidhi sun fiye akan sunan an-nasa'i ko da suka gabatar da sunan an-nasa'i akan sa wasu su kuma malamai sun gabatar da al-jami'u tirmidhi akan sunan na al-imam an-nasa'i su kuma abinda suka nuna kasratul fawaid suna ganin in an gabatar da bukhari da muslim saboda inganci an gabatar da sunan abi dawud saboda karancin raunanan hadisai da suke ciki da kuma tarkizin sa dai akan ahkam suka ce to ya kamata a kawo sunan na al-imam tirmidhi ko al-jami'u tirmidhi duk da cewa al-imam an-nasa'i sunan an-nasa'i yafi karancin illar yafi karancin raunanan hadisai amma amfanin sa fa'idar da take cikin sa bai kamata a jinkirta shi akan sunan al-imam an-nasa'i ba an fahimta ko wannan kuma shine abin da mafi yawan malamai suka taba akan sa in sun zo ramzi zaka ga in sun kawo kha su ce bukhari sai su kawo mim muslim kenan sai su kawo dal su abi dawud kenan sai su kawo ta abin da ke nuna al-imam at-tirmidhi sannan su kawo nun abin da ke nuna sunan an-nasa'i sannan kuma su kawo jah abin da ke nuna ibnu majah al-qazwini wanda shine na karshe a cikin wannan littafi na al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala a ciki akwai hadisai waɗanda sun kai kusan 400 wasu suna cewa 3956 amma ana samun bambanci daga wata nuska zuwa nuska waɗannan hadisan da suka maimaitu sannan kutub da suke cikin al-imam al-bukhari a cikin sunan na al-imam at-tirmidhi ko al-jami' at-tirmidhi yana da kutub guda 46 sannan yana da abwab guda 2500 duk da cewa akwai dan bambance tsakanin wasu nusakh din sannan wannan littafi na al-jami' at-tirmidhi yana da sharhuhi da yawa daga ciki akwai adratul ahwazi na ibn al-arabi al-maliki akwai kuma utul muqtada akwai an-naf' na al-imam as-suyuti rahimahullah akwai tuhfatul ahwazi na al-mubarak furi da wasu daga cikin sharhi na malamin baya da na zamani al-imam at-tirmidhi rahimahullah tabaaraka wa ta'ala a ƙarshen rayuwarsa ya hadu da makanta duk da cewa yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa wasu suna ganin cewa an haife shi makaho ne amma gaskiya kaga ko kissa da muka karanta dazu ta inda ya dauko takardu zai karanta sai ya ga ashe ba su bane yana nuna yana da ido a wannan lokacin dan haka dai abin da yafi inganci a ƙarshen rayuwarsa ne ya samu rashin ido Allah madaukake ji kansa da rahama ya rasu a daren litinin 13 ga watan Rajab shekara ta 279 mun ce an haife shekara ta 209 ya rasu kuma shekara ta 279 abinda ke nuna ya rayu shekara 70 ne chip Allah madaukake ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa ubangiji ta'ala ya sanya ayyukan da ya ci mizanin sa na ayyukan lada mu kuma Allah madaukakin sirke ba mu ikon karanta wannan littafin da fahimtar sa da kuma aiki da shi abinda na faɗa daidai Allah ya bani lada kuskure Allah ya ce mun zan gabatar da malamin mu Sheikh Sha'iyu Yusuf Ahmad ya dan gabatar mana da kalma wanda za ta zama ƙara ƙarfin gwiwa gare mu da kuma wato fa'idodi da zamu samu daga wajen sa matsayin sa na magabacin mu a karatu magabacin mu a shekaru magabacin mu a gwagwarmayar karantarwa akramakumullahu faltatafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله مسركي da ya kaddara haduwarmu a wannan guri mai albarka wannan masallaci da ake gabatar da wannan karatuka bayan kammala littafi mai albarka daga cikin manyan littafai da aka rubuta a cikin hadithul akam shine bulugul marami yau ake bude karatun sunan Tirmidhi ko kuma al-Jami na Tirmidhi wanda shi dan uwa abokin da'awa abokin gwagwarmaya abokin karatu gida da waje inda muka zauna Dr. Al-Hafiz Usman Suleiman Ibrahim Giyade hafizahullahu warahahu Allah masarki ya albarka a wannan karantarwa da ake yi zan dan yi a gurguje zan dan yi magana a bangarori guda uku bangare na farko akan gwagwarmaya da yake yi da kuma fa'idantarwa da karantarwa da yake yi wanda lokacin da yake ina so dalibai masu sauraron mu su sa ido su akan wannan abinda ake bukata malami in zai karantar yayin da yake karantarwa ya talawo wajen karantarwarsa bangarori na ilimi musamman ulumul shar'iyya ya bada muhimmanci wajen waɗannan in dai yana da abin da zai bayar din shine bangaren aqida bangaren fiqhu da kuma bangare na abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su ne ake cirar aqida da fiqhu din amma tunda sun zama duka fannoni ne masu cin gashin kansu to lalle ana buƙatar malami ya bada muhimmanci akan wannan to mun lura da karantarwa da shi dan uwanmu Dr. Usman yake yi dukkan wannan fannonin a wajen darussan sa yana yi akwai inda ake karantar da aqida kamar inda ake karantar da kitabun shari'a ko na bukar ajuri wanda ake karantarwa akwai inda ake karantar da fiqhu inda ake karantar da adurul bahiya ko da imam shaukani wannan littafin fiqhu ne nan gurin kuma ana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma da ake karantar da tafsiri wannan durusul aama kenan banda kuma karatu da ake na khawas na daliban ilimi wanda kuma duka wannan fannonin ilimi da daliban ilimi yake bukata ya koya ya zama malami ana karantar da duka da bangaren loga bangaren abin da ya shafi fiqhu bangaren usul bangaren mutsala akwai darussa masu cin gashi to duk mutumin da yake da ahaliya yake da dama irin waɗannan to ana buƙatar ya ba da muhimmanci wajen wannan fannoni din da haka waɗanda suke kusa da wanda suke nesa suke da alaƙa da wuraren da ake karantar wannan to lalle ne ina jan hankalin su su ba da muhimmanci su san abin da ake karantar da su san muhimmancin wannan ake karantar da su daga lokacin da aka dawo da ilimi duk malamai wannan da kake magana kan su musamman lokacin da aka fara samun zuhur da bid'a biyo isa kuma malamai duka suna tantance wajen karantarwa akan wata rubutar wasu ba da yayi isharar azu akan kana biyo zuwa na uku dan ake dandazon karshen karni na biyo zuwa karni na uku a dan ake dandazon malamai haka ne wanda shi ne a nan yanzu nan kan idan irin karshen karni na daya farkon karni na biyu zuwa karshen sa a wannan lokacin nan babu fitan a lokacin babu fitintunu babu bidiyoyi da yawa wai in ka a wannan lokacin ka bayyana ba a wannan lokacin sun yi mutu akan abin da ya shafi bangaren tauhidi a asar masala na tauhidi hatta shi Imam Tirmidhi kuma da yana cikin wannan karnin lokacin bayanin bayana yayi bayani akan tauhidi yayi bayani akan aqida a cikin jami'in nasa akwai kitabun Iman haka ne Imam Bukhari tun da zamani yake shi ma mun ga akwai kitabul tauhid a cikin Imam Bukhari a cikin Jami'in Bukhari akwai kitabul iman a cikin ko fa akwai tafsiri kamar su khalq af'al al-ibad kuma arad al-jahmiya duka wannan Imam Bukhari yayi rubutu a hakanan sauran malaman a wannan lokacin nan dukkan idan ma don ka ce iya nke iya ji rubutun nan duka su suna saki da Ahlus Sunnah wal Jama'a ne a wancan zamanin dan bid'a wai su tsirari ne da suke irin na ya abin sa wannan shine jagoran su da malamin sa Ja'ad bin Dirham kuma ɗaliban su Bashir bin Maisi da sauran har aka zo a imana Mu'tazila wannan su kuma sun zo kusan ƙarfe na 3 zuwa na 4 suka fara da wannan manhajojin to a duk malami a wannan lokacin zaka samu yana ta nan wajen karanta wannan yana karanta fannin da ya kwarewa akai amma ko sai gida ko kuma karanta gida dan hankali a wannan zalmani ga dalibai da kuma da masu tarwa lalle ne a yi ta nan wajen karatuwa musamman ka samu wani darussa na aqida in dai ka da kan Ahlus Sunnah kan aqida ka kasa wannan wannan shafi ta Allah sallallahu alaihi wasallam shine garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya ya ga garin mana kuma nan Allah barkiki da Allah ya ce ma atakum ar-rasul fa khudhu ma lakum fanta duk abin da manzo Allah ya zo muku nan ma wanda malan usul yake cewa manzariya ce tafidul umum amma atakum ar-rasul tafidul umum ce duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi akwai ayyukan sa daga shi abin da akwai barin sa Allah ya yi hakkin cewa kuma an da hawa inna illa wahyin yuha wadaka kaga dole ne makaranta da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta ko musulunci wata da san ko ta shari'a makaranta bangaren aqida da aqida sai makaranta tafsiri sa da wannan kenan abu na biyu da zan yi da kan sa ma da yayin da ne akan tattauna da malamai shi dan wanda mazhaba ne mazhab al-arba mashhura ba su kada ne mazhabo biyu sune da suka fi tsara anan a dade wannan lokacin Imam Tirmidhi dan karni na biyu ne ya tsara salayar sa zakari to a dade wannan lokacin a tartibin da aka riga aka yi na a tsere mutum ji da tare da tsaro yanda suka sa zamanin zamanin ne ba hudu ba biyar sune a ƙarshe zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi lokacin ta asisin shari'a akwai cin da ba Allah ba shari'a ne da kuma daga manzo Allah ta hanyar kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan babu wani mazhaba babu wani mazhaba ko kuma shari'a shi na kira shari'a ta asisin shari'a ta zuwa wannan sunan ta shari'a manzo Allah yana barin duniya sallallahu alaihi wasallam wannan suka fara daga nan sai manzo Allah ya bar duniya aka fara sa mazhabi fahimtar kai da malaka isharar ta ta shari ba da ma makaranta shine akwai mazhabar su Ibn Abbas sabar sai da Abdullahi kuma ma'ana fahimtar su da sauransu ma ba ta zama da sura irin mazhaba lokacin irin su Malikiya da Shafi'i da sauransu ba wannan in su ana kiran su rahmatin ne na tafsir wal bayan akan shari'a da Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ta bakin su manzo Allah su ne suka karbo shari'a da kuma suka fahimtar abin da manzo Allah ya zo shi kamar yadda manzo Allah ya yi tafsiri ba ta da khairun da su amma yasa malazin da lulu wanda suka fa alkhairi khairiyan nan ta wajen fahimtar shari'ar da alkhairi na wajen imani da bin Allah da koran Allah sun fi kowa da kuma ilimi to sun suka yi bayani akan shari'a to akwai fahimtoci irin nasu su kuma yan bayan su wannan yana fara ne daga wannan shine na daya shine shekara 100 farko zuwa bidaya na karni na biyu shine shekara 100 wannan abu to duk wannan a wannan lokacin suna sahabbai suna karewa to ya abin nan dan kusan sahabbai kusan shekara 100 ko al'amalan hududin karni na farkon da ne kusan suka kare to sai karni na biyu ya fara lokacin ta da wuni to lokacin ake assasa ilimi din aka fara assasa ilimi hadisi ilimin fiqh da sauran fannoni na ilimi to sai ahad na takalidi to wannan shi kuma yana fara da karshe karni na biyu kuma karni na uku to sai ba wannan da sun bayyana wannan lokacin nan to a lokacin sai ba Malik yana imatin mazhaban arba'in nan duk sun rayu a wannan lokacin da karni na biyu farkon karin karshen karni na farko a karni na biyu zuwa farkon karni na uku a wannan duk suka gama rayuwarsu to wanda ya zo a wannan bayan su kadan irin dan karshen karni na biyu zuwa karni na uku zuwa na hudu to su wannan malaman abinda ake cewa bai kamata ma su yi mazhaba ba duk wanda ya zo a shekara na wannan naji saboda mujtahidai ne bai kamata su yi mazhaba ba to amma an samu daidaiku irin yan karni na uku na farkon karni karshen karni na uku zuwa farkon karni na hudu sun nasab da kansu da wasu mazhabobi saboda shaharar wayannan malaman wanda mazhabobi guda hudu suke nasab da kansu kamar irin su Abu Ja'far Bahawi yana da shekara 300 da wani abu ya rasu da kansa ga mazhabar Shafi'iyya da karshe ya koma mazhabar Hanafiyya to da haka duk irin su Imam Bukhari za su samu ba a cika nasab ta su ga wata mazhaba ba irin su Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi da sauransu saboda a jidu lokacinsu lokaci ne na ijtihadi duk kusan kowa wanda malamin da ya shahara a wannan lokacin nan cewa lokaci ne da aka samu mahalanta ta gaske to dukansu kusan sun kai martaba na mujtahidi inda za ka iya jin sunansa cewa kai martaba na ijtihadi da haka ba lallai ba ne ma bai kamata ma a ce a nasa ta yi da mazhaba ba amma an samu daidaiku ana iya nasa ta su da wasu mazhabobi wannan kenan to don haka da Allah jan hankali a wajen ɗalibai na ilimi don Allah mu ba wa ilimi muhimmanci ko mu koyi ilimi ta hanyar yadda ake koyan sa idan ka duba yanzu ma malami ne da aka mana malaman sa da kuma irin hanyoyin da yibi nan ba duk kusan a takaice ne malami wallahi duk a gurguje ne amma da zai bada koyi akan Tirmidhi to wannan ga darasin nan wai ba wai awa ɗaya ne ba akan wannan irin muqaddimar da yana Allah da inda zai bada koyi ya fadada fa'idar kuma wannan in ya fadada din za a fa'idanta ba wai zai bane amma dai saboda amfani da lokaci din aka takaita aka fa'idatin da mu da fa'idu to dan Allah mu bawa muhimmancin karatu irin wannan nau'ikan karatu duka da ake bayarwa bangarori daban-daban to shine muke so duk wani wanda yake da dama a matsayin sa na mai karantarwa dan Allah ya dauki wannan hanya in dai zai karantar da aqida sai wannan safi na aqida a can ya karantar da fiqhu a can ya dan karantar da hadisi a can ya karantar da kaza duk ya fadada don fa'idar ta fa'idanta mutane da mutanen gamagarin gari mutane da kowa da kowa da daliban ilimi duk a fa'idanta saboda ba abin da zai magance matsalolinmu wallahi in banda karatu wannan tahalili analysis a ce an zauna kaza akan kaza wallahi karatu ne kawai yanzu da zamu je ne irin waɗannan tadiddikan cewa kaza ne matsala kaza kuma in ce maganin ta wanda ake yi a social media ko kuma a kafafen yaɗa labarai a madadin mu na musulmi wallahi mu koma ga Allah mu yi karatu kawai a karanta Imam Sahih Bukhari a karanta a fassara mana kawai mu zauna iya fassara za a mana amana bayanin karatu yanzu muqaddimar natimu da iya karatu aka yi ko iya wanda to haka muke so in an zo darasi na gaba iya karatun za a yi abinda ake yake littafi a karanta kar a ga mana abinda yake faruwa a gari in mun bude social media ma ya ishe mu baka bata dan Allah masu karantarwa kar su dauko abin da yake social media su kawo mutane wajen majalisi dan Allah wannan nasiha ne ka karanta karatu kai tahdiri awa ɗaya nan in dai zaka yi tahdirin gaske ka karanta wallahi tama kadan farin wannan abin da muka jin nan zamu a yau din nan an saka shi a social media akwai wani shafi da zai yau wani karatun irin wannan misali wannan fayil din aka fara akwai ne cikaro da shi yana irin trending a cikin abin nan to abin da yake trending kuma yasa ka zo ka maimaita shi ba a bukata wannan shine Allah ya taimake mu Allah ya amfana da ta muna ma fatan alkhairi Allah mu sarki ya saka alkhairi wannan abuwa da aka yi na tanawu Allah shi albarka a matsayin da ni ci abokin gurmaya ba wasa bane kusan ni duk karatukan da yake duk littafin da zai sa a guri kaza da kaza kaza yana sanar da ni muna tattaunawa Allah mu sauke saka bari alkhairi ko wanda zai ga ya sa ko wanda zai ga ya sa to akwai fa'idar da take cikin wannan littafin nan barin ga muku kawai magana da cikar ita ta karshe littafin da aka sani na shari'a na ajuri littafi ne wanda shi ma dan wannan karni ne shi ma dan karni na uku ne zuwa na hudu ya shiga ya tsallaka shi dan wannan karni ya karanta ya rubuta littafi akan aqida duk wadansu aqidu na bid'a da suke yawo a wancan lokacin da suka zama alƙaƙai da malamai suka rubutu akan su to shi ma ya ta kawo su wadansu abun da ake cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ya kawo na wani sun sanar aqida ake zagin sa shi Sheikhul Islam dan karni na bakwai shi ko Imam Al-Ajuri dan karni na nawa ne na hudu na uku ne zuwa da hudu ya nan ya kayyada su kai sai an rubuta gabanin sa yanzu an mace za mu koma ga wannan littafin da malamai suka rubuta su wannan matsalolin nan yanzu dan istiwa'i duk malamai sun karanta sun rubuta amma saboda ba a karanta littafin magabata littafin da kamata a karanta sai a zo a damu ilzamat a nuna cewa kawai harkar ma cewa istiwa'i na Allah akan al'arshi da sauran matsaloli na sifatul fi'liya da mutum ahli sunna suke tabbatarwa sai ya annasabta ta a ce kawai sai Sheikhul Islam ne zai kawo su ta kaskama tauhidi shi ake cewa Sheikhul Islam ne wahaja ne zai kawo duk wayannan malaman da suke rubutun nan duk sun ka kawo su amma saboda kusan ban ma karanta wancan littafin kawai sai shirme mun mulki da abun fada amma yake ne a zuwa na mai ilzama na karire in za mu koma mu karanta littafin magabata mu yi karatu na gaske wallahi dan bida bai da wani abun magana akan mu ko da wasa bai da abun magana akan mu amma muna biye su su ma yanda suke fadar maganganu abin da ya faru a yau gobe shi za ta yi da shi mu ma abin da ya faru a yau gobe za ta faru amma mu koma karantawa misali an gama karanta littafin shari'a na ajuri wani ya sa itiqad al-sunna na wani lalakai wani ya sa as-sunna na halal duk wayannan malamai da magabata wanda sun rubuto littafin wadansu mun suna da sanad din su suka ruwaito duk wannan matsalolin da muke tarkici da wayannan akan su wallahi duk suna nan a cikin wannan littafin karni na biyu karni na uku tun gaba na aifi kakan Ibn Taymiyyah na hudu an rubuta su kuma yanzu ake nasabtawa a ce Wahhabiyya Muhammad bin Abdul Wahhab shi dan karni nawa ne karni na shafa aga ko an amai da mu cewa wai mu ne wahaja suka zo da shi wahaja suka zo da shi hata Imam Malik wallahi huwa da da rubuta tradiyar fa rikicin yan bid'a ne ya rubuta mu ya rubuta mu wada mu wada da kaga tafi ne na fiki ko mafi yawan sa na fiki ne to amma saboda cewa yan bid'a in suna bid'a to a shagaltar da su da karanta mai daga cikin sababbin ta'alifi na mu wada shine akwai raddi ne wa yan bid'a dan shi dan bid'a babban abin da zaka mara radi da shi shine karantar da Qur'ani da hadisan manzon Allah shikenan shine rusu bid'a ba sai ka zage shi ba sai ka tsura mar ashar ba iya kawai ka karanta hadisan manzon Allah ka mara radi ka karanta ayoyin Qur'ani ka bar mara radi shikenan shine babban magani Allah ya taimake mu ba lalata kana alkhairi kamar yanda yayi addu'a kamar yanda muka zo wajen bude Allah kai mu ranar da za a zo a rufe wannan da mu Allah kawai ta rayuwar mu mu ga ranar rufewa haka mai gangami ranar rufewa haka zamu zo cikin kudin da biwa Allah da kawai cikin gina da jikoki ba da ɗaya haka da mu zo duka a zuwa cika Allah mu sike teke mu kuma na ji daɗi da yace sharhin da zake yi takaitacce ne wannan yana daga cikin abin da usulumin da ya kamata muke yi sharhin ya zama takaitacce wanda yake mu ayi iktisadi ba mukhil ba ayi iktisadi ba mukhil ba sai ayi karatu mai yawa a cikin karamin lokaci yanzu bari mu karamin misali Imam Malam Jafar